akan wannan matsala. Wannan shiri dai na zuwa muku ne sakamakon daukan nauyi daga wato session social media na jama'atu Izaratul Bidawai kamata sunna na rashin karamar hukumar Katagum cikin wani shirin su na wata. Masu raro suna na Ahmad Adamu da zan jagoranci wannan tattauna da fatan za ku biyo mu sannan an kai don jin irin jawabi da shi malam zai dangane da ita wannan matsala. To masu raro kai tsaye bari mu shiga tattaunawar kuma cikin yardar Allah baya ga shi malam akwai shi dan abokin aiki wato Zahaddin Muhammad Azare daga wato Jubi social media na nan karamar hukumar Katagum wadda na za mu kasance tare da su cikin tattaunawar. Akaramaka Allahu barka da wannan lokaci malam Zahaddin, barka mu da wannan lokaci.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To kafin mu ji ga shi malam Zahaddin, bari mu fara ta kanka kamar da muka saba dangane da jawabai ko kuma bayanai na bude ita wannan tattaunawar da aka gare ka.
Assalamu alaikum. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan shiri ne da majalisar Jubu social media na karamar hukumar Katagum ta ke tsarawa duk farkon wata, kuma wannan shiri ne da ake zabo maudu'ai wanda suke da alaka da rayuwar mutane. Akan dauko topics wanda suke za su fa'idantar musamman ma la'akari da yanayin yadda dabi'un mutane suke da kuma yanayin yadda mutane suke gabatar da al'amuran su na addini. Wannan shiri za kamar yadda aka yi bayani, majalisar Jibu social media na karamar hukumar Katagum karkashin jagorancin Adamu Garba Azare ita take daukan nauyin kawo muku, kuma kamar yadda aka yi bayani a cikin ɗakin watsa shirye-shirye na BRC FM Azare a yanzu haka muna tare da shi malam magaji Baffa Suleiman, babban limamin masallacin Juma'a na Aliyu bin Abi Talib da ke nan cikin garin Azare. Sannan kuma tattare da mu akwai Ustaz Salim Yaya Azare wanda ya zo shi yake watsa wannan shirye-shirye a kai tsaye na shafukanmu na Jibus Katagum, Jibus Bauchi State, Sautul Hikima da sauran shafuka na sada zumunta. Wannan shiri za a yi magana ne akan watsuwar zinace-zinace a tsakanin al'umma da kuma samar da mafita akan wannan al'amari. Sannan kuma za a so a ji daga bakin yan uwa su ma su shigo su ba da nasu gudunmawa. Na'am.
Shi malam magaji Baffa Suleiman inda zai mana bayani a akaramu kallahu kamar yadda aka bayyana shi a maudu'in da za a tattauna. Bari mu shiga kan shi maudu'in kai tsaye, yaya al'amarin zina yake kafin zuwan addinin musulunci?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai gudanar da al'amuran sammai da ƙasai, wanda cikin huwacewarsa da ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana a daidai wannan lokaci a wannan gidan rediyo mai tarin albarka BRC FM Azare, wanda gidan rediyo ne wanda yake iya bakin ƙoƙari wajen wayar da kan mutane al'amura wanda ya shafi addininsu da al'amura na zamantakewa da al'amura na sana'a, dogaro da kai da abubuwa da yawa na ɓangarorin rayuwa. kullum muna addu'a a wannan gidan radio ubangiji Allah ya kara masa fabati da tagomashi
amin
Allah ya daukaka shi sama da yadda yake a yanzu shugabannin wannan gidan radio a Muhammad musamman Alhaji Saminu Muhammad Azare da mataimakan sa irin su Malam Ahmad ta Madina wanda muke tare da shi a yanzu muna musu addu'a ubangiji Allah ta'ala ya musu jagora lalle kaman yadda Malam Zaharuddin ya gabatar kuma mai gabatarwa yayi shimfiɗa dangane da shi wannan mawdu'in da za a tattauna batu ne alal haqiqa wanda azamantakewan al'umma a yanzu abu ne wanda wato yake damun al'umma
na'am
abu ne kuma wanda yake gurbata yanayin zamantakewa yake da matsaloli masu tarin yawa a yanayin zamantakewa da yanayin addini da ma nasaba da waɗansu abubuwa da yawa alal haqiqa musulunci tsari ne wanda yazo da yanayi na kyautata zamantakewa a tsakanin al'umma domin al'umma su zamanto cikin tsari gabanin zuwan shari'ar musulunci ma'ana gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
na'am
kowace al'umma tana yin rayuwa ne gurgurdan irin yadda ta samu kanta akwai wasu al'ummomi wanda an ba su littafi musamman kabilan Banu Isra'il littafi na at-Tawra ya sauka cikin su an saukar da Injila a cikin su hatta annabi Dawud alaihi salam da aka bashi zabura duk da ita zabura ba shari'a ce a kunshi a cike ba yawanci afkar ne su ma suna aiki ne da at-Tawra ta annabi Musa alaihi salam domin dukkan annabawan da suka zo cikin Banu Isra'ila sun yi aiki da at-Tawra to lalle a cikin yanayin shari'ar da Allah ya saukar a cikin at-Tawra akwai haramci na zina su a cikin su haramun ce kuma duk wanda ya aikata ya san cewa ya baude ma abin da Allah subhanahu wataala ya hani a kansa
na'am
amma idan muka karkato zuwa ga kabilan Larabawa wadanda su ba aiko musu manzo ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka aiko a cikin kabilan Qurayshawa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan zamani fatra da ake ce da ita fatratul jahiliya
na'am
wato lokacin jahiliya gabanin shari'ar musulunci ta zo Larabawa suna da dabi'un su kuma suna yin auratayya suna hayayyafa suna da nasaba suna da dangantaka suna yin gado da waɗansu abubuwa da yawa da na rayuwa suna yin su amma irin tsarin yadda su suka fahimta
na'am
ana samu daga cikin ɗabi'ar ta su kuma ana daga cikin al'adar da suke aiwatarwa akwai wasu ababe da suka gada daga zamanin annabi Isma'il alaihi salam kasancewa shine baban Qurayshawa to amma saboda tsawon zamani abubuwan sun jirkita shine ma har suka shigar da shirkiyat a cikin ibada kamar aikin haji da suke yi gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun koye shi ne tun zamanin annabi Isma'il alaihi salam amma dai aka masa cushe ne wasu abubuwa to haka nan zamantakewan aure suna yin aure a bisa yadda tsarin al'ada su ya ba su dama suka fahimce shi kuma suke aiwatarwa lalle tarihin Larabawa malaman tarihin Larabawa sun nuna a cikin shugabannin Larabawa ba a taba samun wanda ya shahara kuma a nasabar sa aka same shi ta hanyar zina ba
na'am
tabbas duk wanda aka samu ya shahara ko da zamanin jahiliya ya samu siyada ko kuma wani jarumi ne wanda aka daukake shi ko jagoran al'umma ne dukkan su ana samun su ne ta hanyar aure
na'am
don haka su Larabawa a dabi'an su a zamanin jahiliya tunda ba shari'a ne da su ba wato abinda tarihi ya nuna har ma da nassosi na cikin hadisi an fahimci haka
na'am
cewa zina abin kyama ne a wajen su wato mutun yayi tara da mata ba ta hanya ta aure ba ba kuma ta hanya ta mallaka ba domin suna da bayi a wancan lokacin kuma suna kusatan bayin su wannan ba a dauke shi zina ba hatta a cikin shari'ar musulunci ma wannan ba zina bane ya halatta illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to amma ana yin zina a wannan lokacin a zamanin jahiliya tarihi ya nuna haka to amma sai suka raba abin tamkar kashi biyu ta gefe daya maza ta gefe daya mata su a wajen su a al'ada idan aka samu mutum ya tara da matar da ba tasa ba ma'ana ya aikata zina kenan ba kuma ku yangarsa ba ba matarsa ba ya tara da wata haka to su ba abin kunya bane a wajen su in dai namiji ne ta janibin namiji shi babu abin kunya tare da shi su a al'ada su ma har idan mutum ya tara da wata sai ta haifa masa da to yakan yi alfahari da wannan dan kuma yakan ce dansa ne kuma dan yana gadarsa
to
su a al'ada su suna yin haka zamanin jahiliya kenan to amma ta janibin mata su ma suna yin zina to amma anan kuma sai ya zamanto jullun waɗanda suke yin zina a cikin mata a zamanin jahiliya ma waɗanda suke bayi ne domin ita baiwa ba ta yi daraja kuma sau da yawa mai ita in bai iya ga dama ya kusace ta domin su kuyanga ta kasu kashi biyu akwai wacce take al'amatu littasarri akwai al'amatu lilkhidma al'amatu littasarri shi ne kamar wanda bahaushe ke cewa sadaka mijin mamallakinta yana kusatarta wacce take lilkhidma ita kuma kawai boyi boyi ce aiki kawai take yi mijin ya ga dama ya aurar da ita a wani in bai ga dama bai ki aurar da ita ya kuma sayar da ita to kaga irin wannan takan samu kuntata sau da yawa sai kaga irin su ne waɗanda suke yin aure kuma ba su da wahalan alaƙa su to akwai wani abu kuma har ila wanda larabawa suke a wancan lokacin suna ce da shi al-istibda al-istibda wato shine mutum idan ya shahara jarumi ne ko kuma ƙaƙƙarfan mutum ne ko mutum ne wanda yake jarumi a wajen yaƙi ko ɗan farauta ne ko mutum ne wanda yake da fasaha sosai adibi ne domin su abin fasaha a wajensu a lokacin adab adabul arab to idan mutum irin wannan ne wani yakan yi sha'awa ya ga ya samu iri daga wajensa to wai mutum sai ya kawo kuyangarsa sai ya ce ma kuyangarsa ta je wajen wannan mutumin ta riƙa ba da kanta shi wai burinsa a samu irin wancan kuma yadda za a iya in an samu katon bijimi mai kyau to sai mutum ka ga yana so sai ya kai karsanarsa ko a je a mata barbara don wala'ila ya samu iri to suna yin irin wannan shi ne suke ci da sa'al istibda to ba su ɗauke shi a matsayin komi ba to amma irin wannan yawanci mutum ba matarsa yake kaiwa ba yana kaiwa ku yangarsa ne in ya so in ta haifa masa irin wannan ɗan daga tsatson wancan sai ya sanya shi a ƙarƙashin ikonsa ya yi amfani da fasaharsa ya yi amfani da jarumtakarsa ya yi amfani da komai da yake da shi wanda ya gado ko kuma in ya so sai ya jinjina shi a kasuwa ya cancada masa farashi ya sayar da shi saboda ai an san yana da fasaha ko yana da abin da ake bukata na jalada da makamantan irin wannan to don haka su mata kuyangai ne suke yin zina wannan ya tabbata a cikin hadisi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fatuhu makka bayan da ake fatuhu makka sai yana yin mubaya'a ga waɗanda suka zo sabon musulunci a makka aka zo aka yi ta mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana shiga musulunci ya yi mubaya'a ga maza kashe gari ya yi mubaya'a ga mata to mata idan sun zo idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu mubaya'a yana karanta musu ayar nan ta cikin suratul muntahina da Allah madaukaki ya masa umarni idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasrakna wala yaznina ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله to lokacin da hindu hindatu bintu utba imratu abi sufyan wanda ita ta yi sponsoring aka kashe hamzatu bin abdul muttalib baffan manzon allah sallallahu alaihi wasallam an san kissar ta to ita ba a wannan lokacin ta musulunta lokacin da ta zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta mata waɗannan sharuɗa da Allah ya gindaya yayi mubaya'a da mata akan wannan idan mace mu'mina idan mace ta zo maka tana so ta maka mubaya'a akan ba za ta yi shirka ba shine na farko babu targuma ta Allah ya shirkana billahi shay'an sai kace wala yasirqana kuma ba za su yi sata ba to anan sai ta ambaci wani uzurin ta dangane da mijinta Abu Sufyan tace yana da wadata amma fa yana yin koro wani lokaci baya ba su abin da zai wadace su da yara sai bayan idan sa ta iba daga cikin abincin ta cika ta ko dukiyarsa tace aje a sayo abincin a abin nan shin wannan ma sata ne annabi ya bata ansar da ta dace to lokacin da aka zo akan wala yaznina kuma cewa za ki mun mubaya'a akan ba za ki yi zina ba to ita abin sai ba ta mamaki ma kalmar da ta fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace wa hal tazni al hurwa dama ya wadda ba ku yanga ba tana yin zina ne to kaga wannan sai nuna kenan ashe su a al'adar su ma tun kafin zuwan musulunci wacce take ya ba ta yin zina ku yanga ce take yin zina ita ma saboda wancan dalili saboda ba lalle ne mai ita ku sace ta ba kuma ba lalle ne aurar da ita ba kuma matsuwa yana samunta kuma ba ta da gata wanda zai kula da mutuncinta shi ya saka mai sha'awar zina sai iya latsa ta
na'am
to shi yasa take yawan karkata abinda turawa ke cewa vulnerable ko
na'am haka
to kaga wannan sai nuna ashe a zamanin jahiliya suna azzama lamarin zina tun kafin zuwan shari'ar musulunci al'adar su ba su yadda da ita ba
haka
inna ma maza ne saboda su maza suna da wani kwarjini da wani shaja'a da kuma bibi ta kai wanda suke musamman a zamantakewar Larabawa
na'am
to wannan shine dangane da zina hatta a lokacin jahiliya ba abu ne wanda yake tarbabbe ba ba abu ne kuma wanda suke nasabtawa mutun nagarta dangane da wannan ba
na'am to akramakallahu duba da irin yadda muka tsinci kan musamman a wannan lokaci me yake kawo yaduwar ita wannan barna a tsakanin jama'a
to wannan tambaya ce mai wahala saboda wato abinda zai iya zamantowa dalili a wani bangare ba shine zai iya zama dalili a wani bangare ba
haka
to amma idan aka kula kasancewar yaduwar zinace-zinace a cikin al'ummar musulmi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kusatar ta ma ba za ka ga nassi da ya ce kar a aikata zina ba amma sai aka haramta kusatar
ta ma baki da
to abinda aka haramta kusatarsa ashe aikata shi min babu auda kuma sannan shari'ar Allah da ta zo ta ce ga hukuncin da za a yi wa mazinaci wannan kadai ya isa ya zamanto dalili mai karfi na haramcinsa domin Allah subhanahu wa ta'ala baya sanya ukuba baya sanya haddi ballantana ya sanya alƙawarin azabar wuta sai ga abin da yake haramun don haka haramun ne to ababen da ke sanyawa ya sanya yado a cikin al'ummar musulmi tunda musulunci ya zo ya tarbiyyantar da mutane ne hanya ta farki mai kyau kuma ya sanya su masu tsaftacciyar zuciya masu tsaftacciyar dabi'a in kaga mutum ya aikata abu na farko da yake sanyawa shine karancin tsoron Allah domin tabbas idan mutum ya kasance akwai muraqaba abinda ake bukata shine muraqabatullah wato mutum ya zamanto yana tunanin cewa Allah yana tare da shi shi a matsayin sa ne dan adam yake yin kuskure
sosai
wannan shine dabi'ar da Allah ta'ala ya halitta dan adam akan sa
na'am
kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun hadithin Tirmidhi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka
na'am
to amma tunda mutum ya san wannan laifi ne koda a ce zuciya ta fuzde shi ya karkata ya aiwatar to muraqabatullahi shine abu na farko wanda yake kangewa mutum daga wannan don haka karancin tsoron Allah karancin tunanin abin da zai zo shi a kiyama karancin tunanin ko yadda da abin da zai samu mutum a cikin kabari waɗannan ababe shine abu na farko da yake sanya wa mutum ya karkata zuwa ga aikata ba ma zina ba dukkan sauran ayyuka zalunci ne sata ne ƙarya ne duk waɗansu abubuwa wannan shine abu na farko wanda yake sanyawa laifuffuka su yaɗa a cikin al'umma amma idan mutum yana da muraqaba muraqaba shine ka rika tunanin shu'ur cewa Allah ta'ala yana kallonka Allah yana tare da kai Allah kuma yana son kayan duk abin da kai mala'ikunsa suna tare da kai kuma suna rubutawa to in mutum yana da wannan tunanin tare da shi insha Allah sai kaga cewa ba a fada cikin irin wancan ba
haka
sannan wani lokaci kuma kamar tattaunawar da muka yi ma wancan wata da ya gabata.
Na'am.
Wato wannan lokaci zina tana yaduwa a cikin al'umma saboda karancin kulawa da haƙoƙi ta janibin iyaye.
Na'am.
Iyaye suna sakaci da haƙoƙin su kamar yadda muka bayani a wancan lokaci. To sakaci da haƙoƙi, haƙoƙin kuma suna da yawa, haƙoƙin tarbiyya, haƙoƙin saka ido, haƙoƙin ciyarwa, tubataswa, haƙoƙin ba da ilimi mai nagarta. To duk waɗannan ababe idan har iyaye suke watsi da shi, to abu ne mai sauƙi kaga wanda zai iya samar da wani abin gudanar da rayuwa ga yarinya, to sai kaga ya ja ta ta wannan
sosai maka.
To kaga wannan yana sabbaba irin haka. Sannan wani lokaci keɓantuwa da mace yana sabbaba zina, a sami ikhtilai bainar rijali wan nisa, maza da mata su samu cuɗanya, don wai aka ce maganin barkar a fara.
Haka
wani abu da mutane ba su gane ba, akwai wani irin kowa gariziya da Allah ke sanyawa, wanda ya sanya a jikin namiji da jikin mace. Namiji idan yana zaune shi kadai, sai kaga hankalinsa a kwance. Mace tana zaune ita kadai, takan sami kwanciyar hankali. Amma lokacin da namiji da mace suka haɗu, zamo suna zuwa kusa da juna, sai ka riƙa jin wani abu yana motsi a jikin mutum. Yadda ka san wani magana isu, kamar magnet. To don haka kusata, a dinga cuɗanya, maza da mata suna cuɗanya, imma a biki ne ko kuma a samu kadaituwa.
Haka
namiji da mace su kadaitu ajnabiyarsa ne.
Na'am.
Wala Allah saurayi ne ya zo wajen budurwa, ko da neman aure ya zo ya ce zai yi,
haka
ya kira ta, aka zo ana hira, aka dan komawa dan wani matsi, to wannan keɓanta shedan zai iya shigowa yau da gobe sai ga an aikata abin da ba shi ne ba.
Sosai ma.
Ko classmate ɗinta ne a aji, ana jami'a, zai koya mata wani assignment, sai suka zauna kusa da kusa, kuma wata tiyata da daddare ga ɗan duhu-duhu ta wajen, to sai kaga watakila barna ta iya faruwa saboda an keɓanta. Ko ai ba damuwa, ai ƙaninta ne, ɗan babbanta ne, aka bar su kaɗai a gida. Ko kuma mace ne, ai wannan ƙanin mijinta ne, mijin ya yi tafiya, ya ɗau lokaci baya nan, kuma tare suke kwana, shi a ɗakinsa, ita a ɗakinta. Kaga sun keɓanta su kaɗai a cikin gida. To irin wannan keɓanta tana iya sabbaba fitina. Ko a ce ai ɗan babbanta ne, ƴar kawunsa ne, ai ba matsala sun keɓanta. To irin wannan keɓanta yana sabbaba, yana daga cikin abin da yake jawowa ko da ba ainiya ba. Baka ga Annabi Yusuf alayhi salam ba, lokacin da abin nan uwargijiyarsa ta keɓanta tare da shi a cikin gida, sai ta rufe ƙofa ta ce haitalak, rufawa guje, sai rufa a guje saboda bai yadda da wannan keɓantar ba. Har abin da ya faru aka yi musu hukunci, kuma aka dora mai laifi daga baya, Allah ya barantar da shi. To don haka wannan keɓanta shi ma yana daga cikin abin da yake sabbabawa. Kana kuma yana daga cikin abin da yake sabbaba wato yaɗuwar zinace-zinace a cikin al'umma, wato kallace-kallace. Kallace-kallace. Imma zahiri matar ce, a zuba mata ido idan tana tafiya. Hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mar'ata idza tuqbilu fi surati shaytanin wa idza tudbiru fi surati shaytanin, aw kama qala Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita mace idan tana gabatowa, a siffar shaytan take tahowa, in ta bada baya ma siffar shaytan take bayarwa. Abinda malami suka fassara wannan hadithi shine, yayin da mace take tahowa, ma dama mutun ya tsaya ya kura mata ido, to wallahi shaytan zai kawata masa ita. Kuma idan har ta bada baya, ci gaba da kallanta, to shedan zai sake kawata masa ita. To kaga wannan abu ne wanda yake jan zuciya zuwa ga an aiwatar da abin da ba daidai ba. To irin waɗannan dalilan dai suna da dama waɗanda suke iya sabbaba wato ɓarna da kuma yaɗuwar zinace-zinace a cikin jama'a. Kuma wani lokaci sakacin shugabanci, domin dukkan al'umma an ba da kiwonsu ne a hannun shugaba. shi yasa Allah subhanahu wataala yayyabo a kayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujtama' wanda aka fara samu mujtama'un islami wanda aka fara samu a Madina lokacin da suka hijira Allah ta'ala yace allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur
Allahu akbar
kage ashe haƙƙi ne na shugabanci
sosai
shi kuma ya zuba idanu ga misali guda a shekara ta 2000 lokacin ban mantawa kuma ina yawan ambatawa saboda abin ya min dadi kwarai da gaske kamar yadda yayi al'umma da yawa dadi lokacin mai girma zannan katagum alaita su Muhammad lokacin yana chairman na katagum local
government
ya kafa committee wanda ni a lokacin I was opportunity to be a member of the committee ina cikin member ne na committee muka yake marigayi sa in katagum Allah ya masa rahama shine shugaban committee din da yawa ma yan committee yawanci sai rasu su sarkin malamai alƙali Bello da dai sauransu da su dattawa to mu kanana kanana matasan mu ne wanda muka je yin wannan government aikin to kaje daga wannan lokacin da aka kafa wannan bylaw ai sai zaman to yanzu yara in zaka samu yaro dan shekara 25 yanzu a garin nan wallahi bai san gidan kawai ba
sosai kware daga
sai dai a wani garin
sai dai a wani garin
bai san gidan giya a garin nan ba
kware daga sai
to kaga sakacin hukunci yana sanyawa wato barna ta yatu kaman a yanzu kaga a wancan lokacin an sanya abin hukumar hizba
haka
hukumar hizba tana da karfi
sosai
kuma hukumar hizba a wannan lokacin jullun su suna karkashin katagun local government ne kuma matasan da aka yi yunkurin domin a lokacin mu ne muna cikin matasa muka kafa wata kungiya shababul islam
na'am
to matasan da suka yi yunkuri domin su ga wannan abin ya tabbata kuma karamar hukuma ta amshi wannan yunkurin kuma ta tabbatar da shi to sai ta gayyato da dama daga cikin wannan matasan shine yan gizba kuma ta ba su mota
lalle
aka ci gaba da yin aiki
Naam.
To kaga su da suka kafa abu suna da kishin abin
sosai
to amma yanzu kuma wala Allah ko an samu wadansu wanda ba sa kishin abin ne sai kaga yanzu abun bayan yana dawowa
sosai
yanzu idan ka je ka federal locus haka zaka iya ganin gidajen giya ana sai da giya
sosai
a fili yara suna zuwa wajen ana sunace da su kuma ana yi a fili to kaga wannan ta janibin shugabanci ne aka samu sakaci shugabanci yana ya isa ya tankwasa
sosai
amma lokacin da shugabanci ya sako to sai kaga a sami intishari ne irin wannan laifuka wannan duka suna daga cikin irin dalilan da yake kawo watsuwar zinace a cikin al'umma da sauran laifuka ma wallahi ta'ala a'lam
masha Allah masararin girgirdin biyar sai fi mazari kuna tare da mu kai tsaye inda muke tattaunawa tare da malam magaji Baffa Suleiman kan abin da ya shafi watsuwar zinace tsakanin al'umma musulmai inda malam mai mana bayani dangane da al'amarin zina a wancan lokacin kafin zuwan musulunci tare da ƙarin bayani kan abin da ya shafi abubuwan da ke kawo yaduwar ita wannan barna a tsakanin jama'a nan gaba kaɗan kamar da muka saba za mu ba ku dama ku shigo don ku yi tambayoyi musamman kan wannan amma nan za mu sake koma ga shi malam ɗin to akramakallahu waɗannan irin matakai ne addinin musulunci ya tanada domin daƙile irin waɗannan ayyuka musamman na ita watsuwar zinace musamman a tsakanin al'umma
abu na farko tarbiyyar da musulunci ya ba wa mutane shine su san girman ubangijinsu kuma su yi riko da kyawawan ayyuka kuma aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai albishir mai gargadi yayi albishir ga wanda ya yadda ya rike ya ci jarabawa sannan yayi gargadi ga wanda ya kangare kada fa ya kuskure ya tafi ma ubangiji da wannan laifin bai tuba ya daidaita ba domin azaba tana jiran sa to kaga wannan tarbiyya ta farko kenan da musulunci ya tanadar ya sanya wa mutane tsoron Allah da kuma kiyayewa abin da Allah subhanahu wataala ya ce bayan da musulunci zamanin jahiliya kamar yadda na ambata ai maza su ba da matsala bane su yi
zina
amma lokacin da aka zo a shari'ar musulunci ai sai aka canja mutanen baki daya
sosai
ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya tarbiyyar mutane
sosai
misali yanzu akwai wata rana wani hadisi da Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo cikin Musnad hadisi ne daga Abu Umama al-Bahili wani matashi ne yace inna fatan shabban ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah idhan li fi az-zina kai tsaye bai ga annabi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah matashi ne saurayi matashi
na'am
sha'awa ta masa yawa a zuciya sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah kaman izini ne zina
na'am to
sahabbai sai suka ji wata irin magana
na'am
sai suka hayyako masa suna ce masa ma ma
na'am
kai wani kai ana hantaran sa ala abin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi
na'am
sai ce udunu
na'am
zo kusa da ni sai da yazo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin manzon Allah
na'am
sai annabi ya kalle shi
na'am
sai ce kana so a aikata haka da gyatu makka
to
sai ce a ya manzon Allah
na'am
yace la ya rasulullah bi abi anta wa ummi ya rasulullah
na'am
sai da annabi ya tajeranta masa wanda suka fi mutum biyar da suka fi kusaci yace gyatu massa yace yarsa yace yar uwarsa yace babaninsa yace innarsa yar uwa mahaifiya kenan ko
haka
yace dukana sai yace to sai yace to ka sani mutane ma ba sa so a yi tare da su nasu domin duk lokacin da mace ta kasance mace wanda za a yi zina da ido wanda ya zina da wata mata to ɗaya ne daga cikin wannan biyar da ko ba ta haihu ba wata ran uwar wani ne in ma ba ta taba haihuwa ba to yar wani ne in ma ba yar wani bane an tsuntsuntata akai ba san waye ubanta ba ai a abin da yar uwar wani ne babanin wani ne kuma sannan innar wani ne
na'am
to kaga abu na farko da musulunci ya tanada shine tarbiyya mai kyau
na'am
sannan musulunci kuma sai sake tanadin cewa a samu nesanta tsakanin maza da mata
na'am
musulunci da yadda a cuɗanya kaga hatta a sallah da aka halatta wa mata za su iya zuwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu sufufir rijali awwaluhu wa sharruhu akhiruhu wa khairu sufufin nisa'i akhiruhu wa sharruhu awwaluhu aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam mafi sharrun sahum mafi alherin sahum maza
na'am
shine na farko mafi sharrun sa kuma na karshe mafi sharrun sahum mata shine na farko mafi alherin sa kuma shine na karshe malamai sai suka ce ai wannan na karshe ya zama mafi sharri saboda shine yake kusa da mata wannan ya zama shine mafi sharri saboda shine yake kusa da maza
na'am
kaga musulunci yana so a nesantar da numfashi tsakanin maza ba ido baina afasar rijal wan nisa haka ne tanadin da musulunci yayi a nesanta
sai
sa ba a san ikhtilaji cudanya tsakanin maza da mata kuma sannan musulunci sai ya tanadin cewa mace idan za ta fita ta lullube jikinta ta yi tahajjudi
na'am
domin a duk lokacin da mace ta zamba ta tahajjudi ba ko da misali a ce mace wani YouTube zai bude
haka
in ya bude YouTube sai ga tsaraici a wajen bai gani a zahiri ba amma ya gani a waya
gani
a wayan nan sai ya motsa masa sha'awa sai ya aiwatar da zina kuma wata kila wanda ya gani din in zai iya ittisali da ita sai ittisali da ita su hadu su aikata abin to kaga duka irin waɗannan ababe musulunci sai ya hana su abin nan ya haramta akai umarni akan cewa mace idan za ta fita ta lullube jikinta har kasa kuma aka hana ta kada ta bayyana kulliyarta sai ga waɗansu kamar yadda Allah ta'ala ya zayyana mutane kaman guda goma ne ko abin da ya kama da haka namanta adadin a cikin suratul nur Allah ya ambata su ne kawai waɗanda ya halatta su iya ganin kulliyar mace su din ma kulliyar akwai matakai ba wai duka sun haɗu ne ala haddin sawa ba
na'am
akwai bambanci yawa kulliyar da miji zai iya gani wani bai isa ya gani ba sai shi
sosai
ko ba haka bane
haka yake wannan
yawa to haka lamarin yake
na'am
to kaga wannan duk tanadi ne wanda musulunci yayi
na'am
kuma sannan musulunci sai ya tanadi wani abu kuma har dillo da yake sabbaba wato yaduwar zinace wanda musulunci ya magance shi shine rashin yin aure
na'am lalle
rashin yin aure yana sababa zina kwarai da gaske wancan matashin ka duba ba karfin hali yayi
kwarai da gaske
yazo wajen manzon Allah yana cikin sahabbansa kuma ba wai kafiri ba musulmi ne matashi amma yace ya rasulullah idhan li fi zina kaman izinin yin zina kaga ba komai ne saboda karfin sha'awa ne ta dame shi ko bai aure ba to kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa wanda ba su da galihu a cikinku ko da abin nan yantattun bayi ne ko da mata ne waɗanda suke ba su da abin nan wa anki wal ayawa ma minkum was salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayu ganihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim to kaga sai Allah yake ku taimaka musu su yi aure sannan la yajinul likan hatta yughnihum Allah min fadli
na'am
waɗanda kuma ba su damu samu daman yin aure ba su kuma su istighfar kamun kai to ta yaya za su yi kamun kan shine su rantsa idanunsu
na'am
qur'ani sai yace wa qul lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfazhu furujahum su rantsa idanunsu maza wa qul lil mu'minati yughdhu min absarihinna wa yahfazhu furujahunna mata su ma su rantsa idanunsu babu kallace kallacen banza karka bude waya YouTube kana ganin mace tana karkada bayanta to tabbas in kana ganin wannan to zaka samu wani matsala tare da kai to babu irin wannan kallace kallacen to kaga nan sai a samu istighfafi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada wani ki wato da za a ƙara samun kamun kai sai ce ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu adabbu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastanifa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'un annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni yace ya ku taron matasa duk wanda yake da ba'a yana da halin yin aure lafiyarsa kalau zai iya zama da mace kuma sannan yana da halin da zai bada sadaki kuma yana da muhallin da zai ajiye yana da hanyar da zai iya samu musu abinci su ci shine ba'a ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba zinafa a cikin al'umma shine tsananta aure da akai yanzu matashi idan zai aure ya auri budurwa sai ya kashi abin da bai gaza miliyan ɗaya ba kuma rashin gatatta to don Allah yanzu a wannan yanayin zamanin da ake ciki ana gwagwarmaya da cefanen nan kudi ba shi da daraja ina za a samu wannan kudin ya aure to kaga sai yaro ya zo na bai aure ba budurwa ita ma an kallafawa iyaye sun kallafawa kansu wani abu na ba gaira ba dalili suna shan azaba an kasa zama kuma a yi karatun ta nutsu a gyara a san yadda za a yi sai a bayar da ita shekara guda ba a aurar da ita ba yana cewa ba a samu abin da za a yi gado ba kuma a hakan in ba a yi sa'a ba saurayin da aka ce an batan kuma sai barna ta faru tsakani to don Allah sai a bari mutane ba su da hankali ne sai a zauna al'ada sai ta hana aiwatar da abin da shari'a ta ce kuma har a fada barna to kaga anan wajen sai musulunci ya ce matasa duk wanda yake da hali ba'a na yin aure to yayi fa man lam yajid wanda bai samu halin yin aure ba sai musulunci fa inna fa alaihi bisawmi to idan ga yin azumi mutum ya yawaita yin azumi annabi ya ce fa innahu lahu wija'un zai zama to garkuwa ne wija'a majinna wato zai zan garkuwa ce a gare shi daga aikata zina saboda yawan yin azumi yana kare sha'awa yawan yin azumi ba yana kare sha'awa amma kullun ka koshi ka ci indomi da kwai ka zuba shayi mai madara ne ko da ke adane yake wannan ko
yanzu ka abin da sauki
yanzu ka ai abin sai dai rogo ake ci yanzu da ku da ku na sakkwatawa ko dankali gashi na alhamdulillah Allah ya hore wa mutane ana ta ci Allah ya kawo sauki to waɗannan dai duka tanade ne da musulunci yayi domin a sami wato magancewa intishari na zina a tsakanin mutane so tanade da musulunci yayi gaskiya suna da fadi da yawa kwarai da gaske wanda kaɗan ne daga cikinsu
masha Allah wato akramakallahu waɗannan irin illoli ne zina take haifarwa musamman a zamantakewar al'umma
to illolin da zina take haifarwa suna da yawa abu na farko suna kawowa suna sababa yaduwar cututtuka cututtukan da aka sani da wanda ba a sani ba cikin wani hadisi wanda Ibn Majah ya kawo hadisi ne wanda yake sahih daga Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a muhajirai yace ya ma'asharal muhajirin khamsun idhabtulitunna bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhun akwai wasu abubuwa guda biyar in aka jarabe ku da waɗannan ababe to bala'i ya samu amma ina roƙa muku Allah ya tsare ku kar ma ku riske su daga cikin abu biyar din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato alfasha ba za ta watsu a cikin mutane ba har su zamanto suna bayyana ta hatta yu'linu biha lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashaw fihi mutta'un wal awja'u allati lam madat fi aw fi aslafihim alladhina madu
na'am
maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nun cewa alfasha zinace-zinace
kenan. Na'am.
Ba za su yaɗo a cikin mutane ba har kuma ya zamanto sun bayyana ta. Kuma yanzu wallahi an kai wannan majlis ɗin. Wata rana na dawo daga tafiya.
Na'am.
Sai na hawa caba. Ba dare ne sosai ba. Kamar wajen karfe 10 ne da wani abu.
Na'am.
Sai shi dan a cewa ba yaro bane. Sai muna magana da shi, sai yake ambata mai yana cewa kai malam Allah sauka, yace abubuwan da muke gani yana da yawa, nace kamar me kenan? Sai yace wallahi malam mu da muke a jaba, kamar idan mun ce yake karfe 12 da wani abu zuwa dayan nan, yace wallahi akwai layuka idan ka bi, yace a bakin titi za ka ga ana zina. A garin nan fa wallahi haka ya gaya mu. To kaga an kai wannan munzar.
Sosai mu ba.
Mutane sun zama kamar awaki, kamar dabbobi.
Sosai.
To haka ba za ta faru a cikin al'umma ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har sai an samu watsuwar annoba a cikinsu. Annoba. Jinyuka wanda za su zo a matsayin annoba. Yanzu misali zazzabin da ake yi na annoba ce. Ba malaria ce da muka sani ba. Annoba ce. Yau zazzabi ya kama mutum kashe gari sai ka ji an ce an yi jana'izarsa. Annoba ce. Ga irin su AIDS, HIV, da AIDS, annoba ce. Ga irin su Ebola, annoba ce. Ko yaya lamari yake jinyuka ne waɗanda ba a san su ba a gabani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zinace-zinace da ake bayyanawa cikin jama'a ita take kawowa wannan. To kaga ɗaya daga ciki ke
haka.
Sannan mu sani kuma zina tana ɓata zamantakewan al'umma. Domin zina tana kaga zina tana rikita gado. Zina tana rikita auratayya. Zina tana rikita ƴan uwantaka. Duk wannan zina tana yi. Gado saboda idan aka je aka yi zina, matar aure sai ta yi zina, ko kuma ɗan ta yi zina, sai ta kawo ɗan gidan, sai aka haife shi a nan gidan. Mai gida zai tsammata ɗansa ne. Yanzu kaga idan yaron ya girma, uban zai iya cin gadonsa alhali ba ɗansa ba. Ɗan zai iya cin gadon uban alhali ba ubansa ba. Kaga an halatta abin da yake na haram. An rikita lamarin. Sannan kuma tashin da ya yi a gidan shi fa a matsayin ajinabi ne. Amma yara ‘yan matan da suke gidan sun gan shi a matsayin ɗan uwan, za su iya fitowa da riga kawai a jikinsu a matsayin ɗan uwansu ne. Kage yanzu yana kallon waɗanda haramun ne a gare shi ya kalle su. Me ya sababa? Zina. Kuma zai iya zuwa ya je auri wacce take haramiyarsa. Domin asalin inda aka yi zinan zai iya zuwa ya auri ‘yar gidan, ko kuma ya auri ‘yar ɗan gidan, ‘yar ɗan uwansa kenan, ‘yar uwansa ko ƙaninsa. Wannan zai iya sababa. Ba komai ne ya kawo ba, an kawo kuma haramci, wato an sababa aure na haramun a tsakanin waɗanda bai halatta su yi aure ba. Me ya kawo? Zina ce ta kawo wannan rufa-rufa. To don haka zina tana ɓata zamantakewan al'umma baki ɗayanta. Kuma sannan zina tana kawowa wato ƙullatan juna gaba. Duk wanda ya san an yi zina da ‘yarsa, wallahi ya yi gaba da wancan kenan.
Sosai maka.
Kuma zai iya neman sa ya kashe shi ma wani. Ko ba haka ba? Sau nawa za ka ga mutum in yayi zina da matar wani sai wani ya kashe shi?
Sosai haka.
Yana faruwa. Yanzu na za ka ga an buge mutum. To kaga me ya kawo wannan? Zina ce ta kawo wannan yaɗuwar ɓarna da yaɗuwar kashe-kashe da ƙullaceniya da gaba a tsakanin al'umma. Kuma sannan zina tana sababa fitsara a cikin mutane. Kuma sannan yanzu wani abu. Duk yaron da aka ce an haife shi a zina, ko yarin yadda ta ce an haife ta a zina, laifinta ne? Ita ba laifinta ba. Waɗanda suka sababa zuwanta duniya su ne suke da laifi. To sai kaga irin wannan din nagartarsa, mutumin kirki ko mutum ya kirki, sai a rasa mai bashi mata ko kuma a rasa mai aurenta. Sai a kyamace shi abinda ba laifinsa ba. To kaga al'umma ce ta sanya aka kyamaci mutum ba a bisa haƙƙi ba. Ma'ana zina ce ta sababa haka. Sau da yawa irin waɗannan sai ka ga sun ma tashi ba a bisa nagarta ba. Saboda za a ga cewa, ɗan shege ne ai wannan, ana ce ai shege ya ce wannan. To in ba a yi sa'a ba, wannan ƙullatan da shi ma sai ya tashi yana ƙullatan jama'a. Saboda ana muzanta shi, mutane suna kallonsa a ƙasƙance, suna kaza da kaza. Da haka shi za a samu a kidnapping, shi za a samu a Boko Haram, shi za a samu a duk komai zuciyarsa ta bushe don ba shi da tausayin mutane don ba su nuna masa tausayi ba. Shi ma duk lokacin da ya samu dama ya cutar da su zai cutar da su. Me yasa? Kuma sannan zina tana kawowa wato ƙullatan juna gaba. Duk wanda ya san an yi zina da ƴarsa wallahi yayi gaba da wancan kenan
sosai maka
kuma zai iya neman sai ya kashe shi ma wani ko ba haka ba sai nawa zaka ga mutun in yayi zina da matar wani sai wani ya kashe shi
sosai haka
yana faruwa yanzu nan za ga an buge mutun to kaga me ya kawo wannan zina ce ta kawo wannan yaduwar barna da yaduwar kashe-kashe da kullacecceniya da gaba a tsakanin al'umma kuma sannan zina tana sabbaba fitsara a cikin mutane
sosai ba
kuma sannan yanzu wani abu duk yaron da aka ce an haife shi a zina ko yarinyar da tace an haife ta a zina laifinta ne
a'a
ita ba laifinta ba waɗanda suka sabbaba zuwan ta duniya
sune
suke da laifi
sosai
to sai kaga irin wannan din nagartarsa mutumin kirki ko mutumin ya kirki sai a rasa mai bashi mata ko kuma a rasa mai auranta sai a kyamace shi abinda ba laifinsa ba to kaga al'umma ce ta sanya aka kyamaci mutum ba a bisa haƙƙi ba ma'ana zina ce ta sabbaba haka sau da yawa irin waɗannan sai ka ga sun ma tashi ba a bisa nagarta ba saboda za a ga cewa ɗan shege ne ai wannan ana ce ai shege ya ce wannan to in ba a yi sa'a ba wannan ƙullatan da shi ma sai ya tashi yana ƙullatan jama'a saboda ana muzanta shi mutane suna kallonsa a ƙasƙance suna kaza da kaza don haka shi za a samu a kidnapping shi za a samu a Boko Haram shi za a samu a duk komai zuciyarsa ta bushe don ba shi da tausayin mutane don ba su nuna masa tausayi ba shi ma duk lokacin da ya samu dama ya cutar da su zai cutar da su me ya sabbaba asalin waɗanda suka je suka yi zina don haka barna ce tana kawo barna a cikin zamantakewan al'umma sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana dauki
amin Allah
kuma malam musamman ma tsakanin matasa zaka samu tana haifar da rugujewan tattalin arziki da kuma rashin manufa a rayuwa
wai
da ilimi a cikin wannan abin zaka ga yana samu sosai amma sai ka rasa idan yake kai kudinsa ko kuma kawai a rayuwarsa shikenan abin da yake gabatar da yake sarrafa dukiyarsa kenan
ai nasi ne nasi ne ya nuna duk wanda ya lazumci zina to zai haɗu da talauci
na'am
ai shine ma'ana saboda zai dinga kashewa kuɗin sa a hanyar banza yanzu sai kaga mutum ya ki yayi ma wato danginsa
haka
zawil qurba dangi wanda suke da haƙƙi a cikin dukiyarsa sai yake musu dawainiya kai wani ma zai iya kinyi ma mahaifiyarsa dawainiya ta naira 10,000 amma zai je wata matar banza da zai lalata da ita mata dawainiya naira 50,000 ko 100,000
tallake to akaramaka Allah duk da lokaci ya fara hararin mu kuma mun yi alƙawarin cewa za mu kasance tare da masu sauraro to amma dai duka waɗannan matsaloli da illoli da wannan albasha ke tattare da ita menene mafita musamman ga al'ummar musulmi don ceto kai daga wannan illa
to mafita shine abin da ya sabbaba akkasa shi
na'am
mutane su zamanto masu tsoron Allah domin abu na farko da zai ba wa mutane mafita ya hana su aikata zina shine su karan kansu zamanto alƙalan kansu su zamanto masu gadin kansu ba abin da zai sa mutum ya zama mai gadin kansa sai tsoron Allah yanzu mutumin da yake banta da waya ba ruwansa da kallace-kallacen banza idan mata ta zo ba ruwansa da zuba mata idanu ita mace ta ji tsoron Allah kar ta dinga karkada jikinta a gaban maza domin ta motsar musu da sha'awa ta lullube jikinta to tsoron Allah shine abu na farko sannan abu na biyu iyaye su tsaya da haƙoƙin da yake wuyansu su tsaya wajen tarbiyyar ƴaƴansu da kuma sa idanu akan ƴaƴansu gwargwado kuma su yi addu'a Ubangiji Allah shi da musu da baya idan sun yi haka to su sun idana su Ubangiji zai ƙara sa musu sauran sannan abu na uku shugabanni su tsaya da haƙƙinsu
duk wanda aka ce haƙi masarauta da karamar hukuma misali masarautu da ƙananan hukumomi ofisoshin hakimai su tsayin daka a ƙarƙashin fadar mai martaba su tsaya su zuba ido sosai wajen tarbiyyar al'umma duk inda suka je yanzu misali ana bada labari za ga ya yau ba ladi ba to yanzu idan ka je ka federal locus wajen tike wajen tike da gareji gaba da gareji da federal locus din nan za ka sami yara ƴan mata watakila sun kai 50 ko sama da haka akwai wanda ba sa tafiya sai anjima wallahi alazim ai mu ana ba mu labarai saboda abubuwan da yake faruwa wanda suke gani za su zo su ga mana mu kuma ba hukuma bane iya abin da zamu sai dai mu wa'azi a hudu ba mu fada a wazi mu fada amma masu aiwatarwa su ne shugabanni to don haka su yi karfin hali su shugabanni a yanzu su yi karfin hali irin na yadda zannan ka tagunye su ma su yi tsayin daka su ga wannan dokar ai tana nan to su ma su tsaya akan a cigaba da jaddada ta to idan aka yi waɗannan ababe duk abin da dai muka ambata da yake sabbabawa yanzu a akkasa shi to idan aka akkasa shi to idan Allah ta'ala an samu fita a cikin waɗannan al'amura
kuma kamar yadda shi malam yayi bayani yawanci irin wannan abubuwan da ake da su yana da alaka da kokari na rassa kusan guda uku ne
haka
na rassa na iyaye na al'umma da kuma gwamnati
wato shugabanni
ta bangaren al'umma ma yana da kyau musamman ma a unguwa sai ka samu akwai wani gida wanda ya shahara kai kace na fasikanci mutanen anguwarin suka tashi ka tsaya za su iya dake da shi za su iya tilastawa mai gidan ya dauki mataki a kai da sauransu to irin wayannan yana da alaka da kokari da jajircewa na
al'umma su da kansu
ba gani kawai ya dauka cewa tunda shi bai shafi ya yasa ko na kuma kamar haka ba ba ruwansa
haka
to wannan ma yana da muhimmanci musamman al'umma su kansu su ji cewa akwai wani aiki da yake kansu musamman na kyautatuwar al'umma
insha Allah ya samu dace bari mu je ga masu sauraro kamar yadda muka riga da muka alƙaranta masararin girarin biyar safe magare kamar yadda kuke ji muna tare da ku ne kai tsaye inda muke tattaunawa tare da malam magaji Baffa Suleiman inda yayi mana nasiha kan abin da ya shafi al'amarin yaduwar zinace-zinace tsakanin al'umma musulmi musamman a wannan lokaci da muke ciki a daidai lokaci zan ba ku dama dan shigowa ku yi tambayoyi musamman kan abubuwan da shi malam ya yi mana bayani dangane da wannan al'amari lambar ita ce 09032200008 ita ce lambar da za a shigo dan yin tambayoyi ko kuma neman ƙarin haske ko kuma ba da gudunmawa cikin shirin ga mutum na farko assalamu alaikum Aminu alaikum assalam barka da shigowa ne akan layi
Na gurin kan babban kallon
Ta Abdullahi Urushi Tambeli kana tare da mu kuwa kai tsaye
ina ta tsaya mu mana a kudi
baka tare da mu dai kai tsaye kenan dai to muna matukar godiya mana Abdullahi Urushi Tambeli a can Taraba 09032200008 assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
shigowa wani ne akan layi
Mal Ahmad barka dare barka da aiki
yawa barka dai wani ne akan layi
alhamdulillah kai ce kana tare da Hayadan nan
to ya Hayadan nan barka da shigowa
alhamdulillah ina yi wa mallam magaji Baffa Suleiman barka da zuwa da shi da mukarabansa
to mallam yana matukar godiya
sannan kuma gaskiya mun ji mallam yayi fadaukarwa wacce ta ratsa mu sosai
na'am
ba da yadda yi magana akan cewa tsoron Allah bai kusanci da mataki na farko su abin da za ka yi kasancewar Ubangiji yana kallon ka sannan kuma ina so abu na biyu a yi kira ga 'yan mata inda za a ga kamar shaɗan ya musu fito ga cewa in ba su sa kayayyaki waɗanda suke bayyana tsiraikinsu kamar ba za su samu waɗanda za su aure su sannan kuma abu na uku ya kamata malam ya ji hankali ga iyaye mata wanda za a ga malam Ahmad a da saurayi da budurwa ba wanda ya san kowa sai ka ga an yi aure idan ka saki neman kuɗi sai ka zo ka samu matarka kaga kuma an zauna miki tare ba wanda to a yanzu in ka duba za a ga an saka ƙarya a cikin hidindimin aure za a ga cewa sai an ce ka yi kaza ka yi kaza to da za a cire wannan ƙaryan a zo a yi ƙarya ta fi ƙarya insha Allah za a samu gagarumin sai ina fata Allah ya saka malam da alkhairi fatan za ku taki
ta masha Allah muna matukar godiya ya hada mu lalle shi ma ya dan kara mana bada gudunmuwarsa cikin shirin 09032600008 ita ce nan da za a kira assalamu alaikum
alaikum salam barkare
yawa barkare wani ne akan layi malam Shaibu Adamu daga ina kake kiran mu
na yau ku daga nan garin Alam
to barkare da fatan kaji nasiha da malam yayi mana ko kana da tambaya ko taka gudunmuwar
yalla ka tsine na zan bayar da shawara ga iyaye mata
na'am
na tele tele su yi ke bari ɗan mata su tafiya
na'am
ko da cewon sannan ya kama na dole wai za ga ana ɗan dabara yarinya budurwa sai hada ta da kanwata na tafiya yanzu ko haka a ce a bar yarinya ta tafi sai karfe 8 na dare karfe 9 sannan ta dawo in ana haka ina ga shi ma zai iya taimakawa
Masha Allah. Muna mutakar godiya. To muna godiya Malam Shaibu daga garin Arab 09032600008 ita ce nan da ake shigowa dan shigowa cikin shirin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Wa alaikum salam. Barka da shigowa ne akan layi.
Ba ga da wani ba kira.
To Malam Adamu da fatan kaji abubuwan da malami mana fadakarwa akai.
Ina yi wa malam fata ne wani ko Allah ya sa abin da malam ya wada dukkan wani mutum ya dauka ya amfani da su
amin ya Allah
maka samu ko wani ya Allah ya yi su ya auku hira da suke yi
amin
mai mai dukkan wani hira da suke yi daga dacewa a cikin mutum ya kai ne da duwa ne sai ne su ne su ne ba ya ga ne ya mu ne ko ya ga yaro ko mai ya ga yaro ya yi da tamani ma da hukuma ko mutanci akan yaro ne da yake
godiya a malam Adamu Edi fatara kamar yadda dai malam ya riga ya fada tuntuniwa yanayin sa idanu musamman ga su iyaye su sauke nauyin su sannan su ma hukumomi sai sun shigo ciki tare da su kuma shauran al'ummar gari yafi mutum biba za mu dauka dan lokaci yana haramu assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Alaikum assalam. Barka da shigowa ne akan layi.
Sunana Adamu.
To Malam Adamu daga ina kake kira mu?
Eh, dan mai ajabe.
To Malam Adamu a menene gudunmuwar ka cikin shirin?
Dan mai ta aya ta da iyaye su ci yara.
To ai ba iyaye kadai ba duka riyal umari a jiya yara ko? Na mutukar godiya Malam Adamu. Ai abun ba iya iyaye kadai ya ta'allaka da shi ba duka riyal al'umma ne duka mu zamu taru mu gyara. Na ga ya sauraron mutum na karshe da zai mu samu daga gidansa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Barka da wani ne akan layi.
Kanku ne lafiya.
Lafiya kala wani ne akan layi.
Alhamdulillah kuna magana da Alhaji Musulmi.
To Alhaji barka da shigowa.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kaji mudin namu ne.
Kaji dukkan mai ina shawara kuma ina so ni kare malam godiya. Ko tuna ta gaba da yi akan shugabanni lokacin da ainihi zaman ka samu yawan mai doka domin a wannan lokaci sun ba mu dama yadda mu yake tsara motoci zuwa inji goyon mu je mu kashe su a filin dubbin a gari
na'am
saboda haka wannan abu ne wanda idan ka koma tuniya babu abin da zai gagara wannan gida da aka ce a kai shi a tsira lokos
na'am
ni ya dauki ne shi ne kai na gaba hukumar ta sani yanzu mun yi ne kai mun yi gida gona ne ni an agaji abin ya fi karfin mu ni kai rahoto ni kai rahoto abu ya gagara saboda haka malam ya ci gaba da yin bayani a mutane a hukuma su ma mun ne su ne ya ku dinga sanar da hukuma musamman hukumar hoton da take ta iya ta gina ta siyasa
na'am
kowa kudin mu za su yadda da abin da ya faɗa ina ka haɗa gwiwa in Allah da za a yi nasara
ana haka yake
ina fata Allah mai da malam gida lafiya kuma malam ya san kowaye ni tunda na faɗa masa mai ya san ya san an goma irin shi ya san ina darakta tsohon darakta ne na ajiyar guru saboda haka ina tabbatarwa cewa wannan laifi in aka samu maluma suka haɗa guru suka je gun su kuma a yi su daga local government da sarkin ajiyar din da fada duk za a yi nasara a jalibi wannan don yannan ba karamin ciwa wani a garin nan
Amin ya Allah, amin ya Allah. Tun ga kuma kai ne mutun na karshe da mu samu zarafin daga kiranka. Sai dai da karshe zamu koma ga shi malamin bashi kasa da minti daya. Ya dan yi mana hakan gani musamman a ga su waɗanda suka yi samu damar zarafin shigowa, suka dan bada tasu gudunmawa akar makallahu. Lokacin namu dai duk gadan ne dai in san samu ne dai kasa da minti daya.
Gwargwado.
Na'am.
Sai dai fata waɗanda sakon ya isa zuwa gare su su ma su isar ga waɗanda ba su ji ba. Kuma a fara tunani ta wani hanya za a bi don daƙilewa waɗannan ababe. Kada mutum ya tsaya shi kaɗai, a dinga ƙoƙari a anguwanni. Kamar yadda Malam Zaharuddin ya ɗan shigo ciki ya bada shawara a anguwanni. Amma ɗan gyaran da zan yi akan shawarar da ya bada, ba mutane su ɗauki mataki da kansu ba. Domin idan mutane ne a anguwanni suka ɗau mataki da kansu, to abin zai iya zamantowa matsala. Su ba su da iko, ba su da saitara. Innama dai za su iya jajircewa su ambata mu hukumomi, kuma su yi barazana wani lokaci, hukuma ba ta son hatsaniya
sosai,
ba yi za su yi ba, amma idan suke barazana to sai hukumar ta shigo
sosai.
Kuma muna fata Allah ya sa idan an kai mu hukumar ta rika saurarawa.
Amin ya Allah.
Musamman batun federal locus din nan akwai matsaloli da yawan gaske da mutane suke zuwa suna ambata mana. Wajibi ne karamar hukuma da masarauta wallahi su yi kokari su ga cewa abinda aka dasa tun 2000 din nan ya ci gaba da wanzuwa. In ku har suka yi sakaci abin ya sake siraya ya dawo ya yado, to Allah hakika Allah ba zai bar su ba, zai tambaye su
insha Allah. Ce insha Allah mun ji da samu dace akar makallahu na mutukar godiya. Kuma da wannan din muka kawo karshen wannan shiri. Ma sauraro sai dai ku tare mu wani karshen wata kenan idan Allah ya kai mu kamar da aka saba. Insha Allah za mu ci gaba cikin shirin tare da shi malam magaji Baffa Suleiman da wani maudu'in na daban a madadin session wato social media na kungiyar jama'atu Izaratul Bidaa wai kamutu suna na karamar hukumar Katagun da suke daukan nauyin kawo mai sauraro wannan shiri. Cikin shirin tun farko kun ji mun kasance tare da shi baya ga malam akwai shi malam Zaharuddin Muhammad Azare, baya ga shi akwai shi dan uwa abokin aiki Salim Yaya Azare wanda ya yi hidimar daukan wannan shiri tare da yada shi a session wato sada zumunta na kafafen yada labarai na zamani. Su wato sai kuma wanda ya sada da ku shi Muhammadu Giyade, sunana Ahmad Adamu da na kasance tare da ku. Nake fatan za mu yi amfani da abubuwan da aka faɗakar da mu musamman cikin waɗannan nasihohi da malam ya mana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.